Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Sarfida Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin ciki kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Litinin 12 ga watan Disamba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
To Mahmud, yau Litinin Iran ta ce ta aiwatar da hukuncin kisa na bi kan wani fursuna da ke alaka da zanga-zangar da aka fara a kasar a watan Satumba. Ministocin harkokin wajen tarayyar Turai na duba yiwuwar sake kakabawa Rasha sabbin takunkumai da ƙara samar da kuɗaɗen tallafi ga Ukraine. Haka kuma za a ji cewa shugabannin kamfanoni da masana'antu sun ba sahun masu fafutuka da masu shiga tsakani da kasashe kusan 200 don neman bakin zaren warware matsalar sauyin yanayi.
To a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa shugabannin kasashen nahiyar Afirka na ci gaba da isowa birnin Washington DC don halartar babban taron Amurka da shugabannin nahiyar. Sannan a jamhuriyar Niger a yau aka kaddamar da aikin rijistar tsofaffin sojojin da ke fatan komawa bakin aiki a kokarin da hukumomi ke yi na magance matsalar tsaro da ta'addabi kasar.
Na manyanta amma zikiya na bai mutu ba kuma ina da karhi band wani kiwo ina so wallahi formation kawai za ka yi in kan yi formation.
Muna kuma tafa da rahoto daga Ghana da kuma shirin ilimi garkwadan Adam kazalika da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. A yau Litinin Iran ta ce ta aiwatar da hukuncin kisa na bi kan wani fursuna da ke alaka da zanga-zangar da aka fara a kasar a watan Satumba. Kamfanin lantsin labaran Mizan da ke karkashin hukumar shari'a ta Iran ya ce an rataye Masdira Rashnabad a bainar jama'a yau din nan a birnin Mashhad. Ana zargin Rashnabad da dabawa wasu jami'an tsaro biyu wuka a watan jiya a birnin Mashhad. Masu fafutukar kare 'yancin bil'adama sun ce Iran ta yanke wa kalla mutane 12 hukuncin kisa a wani zama na sirri da aka yi. An kashe mutum na farko kan laifi mai alaka da zanga-zangar a makon jiya. Babban jami'in harkokin wajen kungiyar tarayyar Turai, Joseph Borrell, ya faɗi yau Litinin cewa yana sa ran ministocin harkokin wajen kungiyar tarayyar Turan za su amince da wani tsari mai tsauri na takunkumi kan Iran saboda murƙushe masu zanga-zangar da kuma rawar da take taka wajen samar da jirage marasa matuka da Rasha ta yi amfani da su wajen kai hari a Ukraine. A ɗaya ɓangaren kuma, ministocin harkokin wajen tarayyar Turai EU na duba yiwuwar kakabawa Rasha sabbin takunkumai da ƙarin kuɗaɗe don taimakawa sojojin Ukraine a wani taro yau Litinin, yayin da Amurka ke yin alkawarin ci gaba da tallafawa Ukraine saboda hare-haren da Rasha ke kaiwa kan muhimman ababen more rayuwa. Shirin na ƙungiyar EU da ake tattauna a Brussels zai samar da kusan dala biliyan 2.1 don samar da kuɗaɗen taimakawa Ukraine da makamai. Tunda kungiyar EU ta akaba wasu jigajigar Rasha da masana'antu takunkumi har sau 8 a matsayin martani ga mamayar da Rasha ta fara a watan Fabrairu. Zagayen na tara ya hada da jami'an gwamnati da kuma masana'antun tsaro da na banki da na Rasha. Shugaban Amurka Joe Biden ya tattauna da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ta wayar tarho Lahadi, ɗaya daga cikin jerin kiraye-kiran da Zelensky ya yi da shugabannin kasashen duniya gabanin tattaunawar EU da wasu muhimman taruka a wannan makon.
To nan ba da jimawa ba, Sarfili zai yi kama na ƙarshen labaran duniyar. Ta inda ake ci gaba da muhawara kan batun sauya fasalin naira da kuma matakin da babban bankin Najeriya ya ɗauka na rage adadin kuɗaɗen da za a rika cirewa a bankuna. Hamshakin ɗan kasuwan nan na Najeriya Alhaji Muhammad Indimi ya yi tsokaci kan waɗannan matakai da aka ɗauka. Indimi dai yana cikin tawagar Najeriya da ke halartar babban taron Amurka da shugabannin Afirka da za a fara gobe Talata a nan Washington DC. Amma ya fara bayani ne kan yadda 'yan kasuwa za su saka hannun jari a yankin da aka samu mai a arewacin Najeriya, kamar yadda za ku ji a wannan hirar da suka yi da Ali Mustapha Sokoto.
Eto, ka san mun ya girma ya zo mana. Saboda haka, amma dai alhamdulillah yara na suna aiki. Wannan ya rage nasu. Saboda haka na koyar da su, na karantar da su, yanzu su suke komai da komai.
Amma 'yan kasuwa za su zo su nemi rijiyoyi kamar yadda ake nema a kudu, abin da nake nufi.
Eh, kwarai da gaske za a zo. Ai, matsalar mu rashin kwanciyar hankali maganar security maganar tsaro shine matsalar mu in dai maganar tsaron nan an gama da shi to za ka ga ana ta zuwa
insha Allah
kwanan nan an canja fasalin naira kana ganin wannan zai taimaka ta wata hanya wajen inganta tattalin arzikin Najeriya
eh to ka san abinda ban san kansa ba kenan nima saboda haka ina jin ana neman a rage fitar da kuɗi daga banki dan yanzu banki Central Bank su ma an ce ba su da kuɗi kuɗi suna kauye so ana son a dawo da su
wannan abin ya fito da al'ada ajiya kasan mutane musun saba da ajiya gida mutum ya daga tabarmar shi ya sa kuɗin shi ko ya sa cikin rumbu ko randa ko wani abu kenan da aka ce a mai da kuɗi da aka canza kuɗi da mutane ta cewa za su yi asaran kuɗaɗe a ƙasashe irin nan mutum bai bukata ya sa kuɗi da ya ci ajihun shi yana amfani da credit card da sauransu kana hangen ƙasashen mu na Afirka nan ba daɗewa ba za su kai lokacin da ba za a buƙaci amfani da takardar kuɗi muna nan
to in ka duba ka gani yanzu da ake son a mai da kuɗi banki abu ne mai kyau kensa shine ba za a san ba za a tsammaci cewar ka aje kuɗi a gida ba har wani ya zo ya ce zai maka zata saboda haka wannan kadai ma ni na ji daɗin sa saboda haka ana ganin kowa in kana da kuɗi ka binne su a gida yanzu wanda ake cewa sun binne kuɗi a gida kaga zuwa gaba ba za a ce za a je ko a ce za a je a takin ɗinsu a karɓi kuɗi ba to wannan shi ne babban abin da nake gani zai wa mutane amfani
Alhaji Muhammadu Injimi kenan a hirarsa da Ali Mustapha Sokoto to tuni dai har shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da tawaggarsa sun soka anan Washington kamar yadda fadar shugaban kasar ta tabbatar yanzu kuma ga ƙarshen labarin duniya
Shugabannin kamfanoni da masana'antu sun bi sahun masu fafutuka da masu shiga tsakanin da kasashe kusan 200 a wajen taron koli na Majalisar Ɗinkin Duniya na wannan wata a Montreal inda ake shawarwari kan yarjejeniyar kare muhalli ta duniya da za ta iya haifar da tsauraran buƙatu ga masana'antu. Bangarori da suka da haƙar ma'adinai da noma da man fetur da kuma kayan kwalliya ana duba su a tattaunawar ta CAP15 saboda tasirin da suke da shi ga lalata yanayi kuma za su iya gurɓata ƙasa ko gurɓata wato ko gurɓatattun magudanar ruwa ko kuma masu gurɓata iska da ake shaƙa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da yara 11,000 ne aka kashe ko kuma suka jikkata a Yemen tun shekarar 2015 sanarwar da asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ne sabbe fitar ta ce adadin waɗanda suka mutu ya zarce haka inda kawai aka yi amfani da wasu abubuwan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar a cikin kididdigar da aka yi tun lokacin da kawancin Saudiya ke jagoranta suka shiga rikicin dabban yara sun rasa rayukansu wasu dabbai kuma sun kasance cikin haɗarin mutuwa daga cututtuka ko yunwa da za a iya dakile su in ji daraktan hukumar UNICEF Catherine Russell yan tawayen hutu da ke samun goyon bayan Iran sun kwace ikon babban birnin kasar Yemen a ƙarshen shekarar 2014 kuma kawancin da Saudi ke jagoranta ya kaddamar da harharar ta sama a farkon shekarar 2015 da nuna goyon baya ga gwamnatin kasashen duniya suka amince da ita Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce za a samar da kororon roba kyauta a cikin dakunan sayan magani ga duk wanda ya kai shekaru 25 daga shekara mai zuwa. Sabon matakin ya zo ne yayin da adadin cututtuka da ake kamuwa da su ta hanyar jima'i da hawa farashin kayayyaki duka biyu ke karuwa a Faransa. Da farko Macron ya sanar cewa za a samar da kororon robar ga mutanen da ke tsakanin shekaru 18 zuwa 25 amma aka kalubalance shi a safukan sada zumunta kan kin samar da robar ga kananan yara sai yanki shawar faɗi da shirin ga duk wanda ya kai shekaru 25
A gaida Sarfili Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To mujallar Bloomberg ta sanya kudin Ghana na Cedi a matsayin kudin da yafi samun daraja akan dalar Amurka a makon da ya gabata, yayin da ake kyautata zaton kasar wacce ke fama da tarin bashi za ta samu tallafi daga asusun lamuni na duniya IMF. Daga Accra ga Idris Abdullah Bako da karin bayani.
Hakan ya biyo bayan kwatanta darajar kudin Ghana Cedi da kudaden kasashe 150 a fadin duniya wanda mujallar Bloomberg ta yi a makon da ya gabata. Kimar kudin ya fadi da fiye da kashi 50 cikin 100 a cikin wannan shekarar, amma a halin yanzu ya fara farfadowa inda darajar sa ya karu da kashi 10 cikin 100 akan dala. Farashin Cedi zuwa dala ya taba kai Cedi 15 ga dala 1 a wannan shekarar, amma a halin yanzu dala 1 na da Ghana Cedi 12 da kaso 50. A ranar 4 ga watan Disamban 2022, gwamnatin Ghana a hukumance ta ba da sanarwar wani ajisayen zuba hannun jari da aka yi lakabin musanyar bashin cikin gida, wanda ya zayyana yanayin sake fasalin zuba hannun jarin cikin gida. Gwamnati ta shirya hakan ne domin share fagen shirin neman tallafin dala biliyan 3 daga asusun lamuni na IMF. Wannan ajisayen da shirin gwamnatin na kiran duk waɗanda suke bin gwamnati bashi da su zo su musanya wannan yarjejeniyar bashi da sabbi. Masanin tattalin arziki Sarki Imran Hashir Jikeni ya bayyana wa muryar Amurka wasu daga cikin dalilai da suka sa kimar Cedi ke farfadowa a wannan lokacin.
Daya daga cikin abin da ke taimakawa Cedi yanzu haka shine abin da muke cema speculations. Da mutane na gani kaman Cedi da ta ci gaba ta ringa tabarbarewa, amma irin alaka da ya shiga tsakanin Ghana da IMF kawai ya sa mutane da suke cinikin dollar suna gani lokaci ya kai da ya kamata su fito da kudade da suka boye. In ba su yi haka nan ba dollar farashin shi zai zo kasa. Baya ka kuma wasu na gani kaman ainihin kasuwanci na Christmas an riga an yi da mutane kusan ba su demanding dollar kware hakan ga.
A hira ta musamman da kafar talabijin ta Joyous da ke Accra ta yi da jakadiyar Amurka Virginia Palmer, wacce ta ce kasar Amurka za ta taimaka wa Ghana cimma yarjejeniya da IMF. Wannan jawabin ji masani akan harkokin kuɗi da tattalin arziki Hamza Adam Atijani ya yi tasiri ga farfadowar Cedi akan dala.
Akwai hasashen cewa tattaunawa da ake yi da IMF an kai bakin gaba, inda kudade da ake shuraren zuwan shi kudi kimanin $3 billion yana shigowa, musamman ma lokacin da aka tattauna da jakadiyar kasan Amerika, inda ta nuna cewa za su iya kokari da cewa sun taimaka ma kasar Ghana wurin tattaunawa da take da IMF a samu wannan kudi. To ina jin wannan ne yasa mutanen da suke da dala da dama kowa na neman ya je sake shi, saboda idan wannan kudi ya shigo kuma mutun na rike da dala zai hasara. Na biyu shine gwamnatin kasar Ghana ya sa ido musamman kudaden da ke fitowa bankin kasa na dalan Amerika dake ake kaiwa kananan bankuna. Daidai da dola ɗaya idan ya bar bankin kasa zuwa wani banki ya kamata a yi recording shi har da serial number. To wannan ne yasa mutane da dama wato kananan bankuna suke da alaka da wayan da ke canji kuɗi na black marketing. Wannan hanya kuma gwamnati da yasa ido anya an toshe wannan.
Kamar yadda masanan suka nuna, yawanci ana samun darajar Cedi na faduwa a cikin watan Disamba, amma yadda ake samun ƙarin kimar Cedi a cikin wannan wata nuni da cewa za a samu nasara a nan gaba. Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To a jamhuriyar Niger a yau aka kaddamar da aikin rijistar tsaffin sojojin da ke fatan komawa bakin aiki a matsayin wani bangare na matakan da gwamnatin kasar ta sa a gaba da nufin tunkarar matsalolin tsaron da suka addabi kasar ta Niger sanadiyar yaduwar ayyukan kungiyoyin ta'addanci da suka tare a arewacin Mali da Burkina Faso. Sai dai matasan sojoji na korafi a game da sharuɗan da aka gindaya kan wannan shiri. Wakilin muryar Amurka Suleiman Munin Barma na dake da ƙarin bayani.
Mutane kimanin 1000 ne hukumomin Niger ke fatan za su zakulo daga sojojin da suka yi ritaya a yayin ayyukan rajistar da aka kaddamar a wannan Litinin 12 ga watan Disamba a matsayin rukunin farko na dakarun da za a yi amfani da su don kare wuraren da gwamnatin kasar ke gudanar da wasu muhimman ayyukan ci gaba da na jin daɗin rayuwar al'umma. Shugaban kungiyar tsofaffin sojoji ta ANAC Colonel Abdullahi Munkela na daga cikin waɗanda ke jagorancin wannan shiri.
Kasan jami'in tsaro aiki yayin musu yawa. Menene doka take? Take in dai minister na defense yana so sai ya kira tsofan soji su taimaka. Minister ya gani in ya kira tsofan soji nan su sojawa za su isa su yi aiki da suke yi. Waɗanda za a dauka ba za su ta yi fulin daga ba, za su yi tsaro na manya-manya aiki na gwamnati kamar aiki na petrol kama aiki na kandaji.
Dumbun tsofaffin sojoji ne suka hallara a harabar ofishin kungiyar su wato Office National des Anciens Combattants Eritrée dake nan Yamai domin gabatar da takardun su. Ga abin da wasu daga cikin su ke cewa
suna Amur Koro soldat de same class ni class 28 na manyanta amma zukiya na bai mutu ba kuma ina da karhi band wani kiyo ina so wallahi formation kawai za ka yi in kan yi formation esclage na armema saboda bindigoji da bindigoji yanzu ba dai bane
annan da kake mun magana haka ta min biga ina hawa in ko in take bindiga in koma saman daji in kare kasa annan da kake mun soji nake kuma sai na mutu a suna na soji
suna Harun Musa yanzu ina da wajen shekara 4 dai yanzu da na bar soje muna son kasan mu ne dan wannan ne mun ka rubuta sunayen mu mu yara ne zan ne mu muna jin kalli wallahi banda gudu ban sha da baya ina nan cikin ni Nigerian ne nagode ma Allah da Allah yayi ni dan kasa
sojojin da basu fice shekaru 7 da yin retire bane doka ta amince su sake komawa kan aiki a karkashin wannan shiri lamarin da ya haddasa damuwa a wajen mata san da galibin su sun bar aiki ne saboda zargin su da aikata ba daidai ba
sunana Abubakar Tahiru tsohon soje ne game da wannan shirin da mun so muke ajiba shi ai abin da yake cancanta ai a jara dai mun dibin mu volunteer muka so inda mun san sai da tazikare bond condition ko wani abu haka da ba mu zawa ba su da kansu san da wannan ke liberate tam tazikare bond condition
babu wanda ya kai shekara 40 cikin mu babu shi daga mai 30 25 26 akwai wanda basu ma kai hakan ba kwa wadansu kuma an yi liberan su ne akan ƙarya shugaban kasa Bazoum ya jiba ya gani da Allah da Annabi a jara ma mutane
a tsakiyar shekarar ranta 2022 ne gwamnatin Nijar hanyar ma'aikatar tsaron kasa ta ayyana shirin mayar da tsoffin sojoji kan aiki a karkashin abin da ta kira Reserve National Militaire wanda za su zama cikin shirin takwana domin ayyukan kare muhimman wuraren gudanar da manyan ayyukan kasa sai dai kuma idan bukata ta taso za ta yi a tura su fagen daga don kafsawa a yakin da Niger ta kaddamar da yan ta'addan da ke tsallakowa daga kasashen Mali da Burkina Faso Sulaiman Muni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to a yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10 na safe ne da minti 17 a Najeriya Niger kamar da Chad kwa karfe 4 da minti 17 wato Ghana kuma karfe 3 da minti 17 wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger za a iya samu mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 kazalika ko da yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com muna nan har ila yau a shafukan mu na Facebook, Instagram da Twitter yanzu ga shirin mu na gaba
ilimi garkwar dan adam
kan hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen musyinku jama'a kiran mu nake bisa dajewa
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkwar dan adam a makon da ya gabata ne muka fara tattaunawa da Dr. Bashir Yankuzo wani malamin lissafi a jami'ar kimiyya da fasaha dake mina ta jihar Niger akan matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta dauka na fara koyar da darussa da harshen uwa ko harshen kasa matakin da kuma masana suka bayyana shi da cewa zai taimaka wajen bunkasa ilimi a kasar muna cikin tattaunawa ne dai lokaci ya halinsa a wannan mako zamu dora tare da bakon namu Dr. Bashir Yankuzo wanda kuma yake mana bayani game da tasirin wannan shiri Dr. idan ka shirya bismillah
to akwai abin da ake cewa political will ita gwamnati ko da ta kawo tsari za a yi kaza idan ba a samu wanda ke da kishi ba wato ya samu jajircewa to sai ga abin kawai gashi dai a rubuce amma ba a dabbaka komai to amma yanzu wannan ya nuna cewa ba a rubuce bane kariya ana son ma a dabbaka shi ne ina fatan zai kawo bunƙasa kwarai da gaske akan harkar ilimi musamman idan aka samu abin da ake ce musu instructional material domin daga cikin matsalolin shine a yi wato yanzu akwai littafai
da ba zan ce ina za a samu littafai kuma da malamai
shin akwai littafai fai shin akwai malaman wannan sai a ce a kwararru za a samu idan aka samu kwararrun tabbas za a samu littafin. Ai ba tun yau ba musamman mu ta harshen Hausa abin akwai sauki kwarai harshen Hausa an dade shekaru akwai abubuwan da aka rubuta tuntuni na wato fassara wato ainihin waɗannan kalmomi na kimiyya zuwa ga wato ainihin harshen Hausa. Ina ganin ko biyu ke ka samu labari akwai abu wanda yato akwai wannan da dama tun kafin shekaru da yawa wanda wato akai bincike da daman gaske to saboda haka abu ne mai sauki a tattaro kwararru za su samar da takardun ko a cikin bahasi na PHDI akwai kamus da rawari bangaren kamus wanda za a fitar da ma'anonin da sauransu kuma waɗanda suka duba ai kwararru ne su ma so ina kyauta zaton in dai aka tara kwararruri guda za su iya fitar da wato ainihin binciken da za a samar da takardun za a samar da kayayyakin karantarwa bayan an samar da kayayyakin karantarwa to su kuma malaman tunda harshen gida ne ba harshe bane mai wahala malaman nan da nan za a iya tarbiyantar da su bayan da ya kamata ku karantar akwai abin da ake ce masa instructional design and development lokacin da za a yi musu design din ai development din ga yanda instruction din zai kasance ga yanda za a samu wato ainihin natija
to kaman za a ga cewa wasu jihohi za a samu harsunan gida daban-daban irin wannan ya za a yi kaman misali a jihar Niger za a iya samun nufanci da Hausa da Gwari da Fulatanci wata ila to ya za a daidaita wannan a aji
shi yasa ma har akan ce a ce harshen gida mai mutu a ce harshen uwa in aka ce harshen gida to abinda ake gani shine harshen da yake da dominance wanda yake da karbuwa a cikin mutane da yawa zaka ga ko an samu mutun yana da wasu yarurruka din da sauransu sai ka ga akwai wani yaran da dama ya riga ya karbe shi ya zama karbabbi saboda haka ba matsala bane illa abinda za a yi kawai shine duk inda ake da yarurruka da dama to a wannan wuraren da ake yarurruka da dama za a kalli kowane yare ya iya bunƙasar da wato ainihin takaddu da abubuwan da ake bukata na wato wannan in harshen ya zama karbabban harshe shikenan yanzu ai ku yan jarida misali a gidan rediyon ku Bahaushe kawai yake sauraro ai ba Bahaushe kawai yake sauraro ku san da dama zaka ga mutane da yawa da an ce za a kunna gidan rediyo su BBC ne su Voice of America su Germany su waye zaka ga ana sauraro an fahimta to ana ganin harshen da ya kusa da kai to ya ta harshen da yake nesa da kai harshen turancin na har yanzu in ka dauki percentage din mutanen da suke magana da shi har yanzu in ka kwatanta shi a wannan kasa ta mu to bai kai percentage din waɗanda suke magana da harshen gida din ba kaga to in haka ne ke ilimin zai fi kusa kenan in aka dauki wanda percentage din yafi yawa ko ba komai a ce coverage yafi yawa inda za a fi wato samun dalibai da daman gaske shine amfani da wannan saboda haka ba matsala bace in ka kalli kasar India misali akwai harsuna da daman gaske amma su ma haka nan ka gani akwai harshen da zai zama karbabbi a cikin kasa gaba daya wanda wannan harshen zai anan misali arewacin Najeriya ko mu nan Niger da muke magana ba na tsammanin idan aka ce ga karantarwa ta harshen Hausa misali ga karantarwa ta harshen wato ainihin Turanci to waɗanda suka ji Hausan wato da wanda suka ji Turancin a kwatanta za ga wanda suka ji Hausan kuma Gwarawa ne Nufawa ne za ga sun fi yawa to kuma kamar yadda nace ai binciken da muka yi akwai wanda aka yi na nufanci ma akwai wanda aka yi bincike na karantawa don saboda haka da nufancin da yarbanci da kowane ma sai dai a ce wanda ya bunƙasa ya zama ya karbu to daga nan shikenan sai abin nan din sa akwai abin da ake ce mai bilingual ma ba sai abin nan ba a iya amfani da harsuna daban-daban ba sai harshe guda ɗaya ba wani ya karfafa wani ne ya karfafa
to kamar yanzu akwai makarantu na gwamnati da kuma masu zaman kansu in aka ce shekara mai zuwa a fara wannan tsari a shirye kuke
kusan dan iya cewa da makarantun masu zaman kansu da makarantun gwamnati in dai har gwamnati da akwai political will din a shirye ake domin abinda za a bukata shine kamar misali in aka dauki private schools sai a nemi kungiyoyin su kaga mu nan kamar misali a Najeriya akwai AMIS akwai NAFS akwai irin waɗannan kungiyoyi ne waɗanda suke da makarantu a karkashin su sai a kira shugabannin wannan kungiyoyi ga policy da yazo na gwamnati ga kuma abin da gwamnati ke son ta zartas daga nan sai su kira waɗanda suke nasu makarantun gwamnati kuma dama na gwamnati ne sai a kira ga yanda za a yi ina tabbatar da cewa dama kamar yadda faɗa political will ne da kuma wasu ƴan abubuwa da suke kawo tarnaƙi wanda ake ganin kamar akai wannan za a fi girma ba da dama ga wani harshen ne ya duru akan wani da sauransu dai wanda aka saba a Najeriya amma wannan ina ganin ba zai zama matsala ba kwarai da gaske inda gwamnati za ta bada dama ta bada wato ainihin ta samu kwararru kuma ta wato ainihin kalubalance su su yi abin da ya kamata yi
to malamin ya bayyana cewa akwai kamus da ya wallafa game da lissafi da Hausa ko malamin zai mana dan bayani akan sa karanta mana domin masu aure su ji irin kalmomin da aka kirkiro a bangaren lissafi
alhamdulillah shi wannan bahasi da nayi a lokacin nake PhD ina nayi ne karkashin kulawan supervisor ina professor Shishi wanda yanzu haka yake a Neku a matsayin wato ainihin professor sannan kuma wanda yazo ya wato ainihin kula da abin da ake cewa external supervisor shine vice chancellor na Bayero University yanzu haka wato ainihin professor Sagir.
To masu aro saboda kurewar lokaci anan zamu dakata sai shiri na gaba zamu dora a madadin bakon namu Dr. Bashir Yankuzo da kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin Jolly Leather Gresham naku baban ya jibrin ke fatan a huta lafiya sai wani makon
san hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abun rainawa
kuma da Allah yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayin da kuke aika mana
sakonmu na farko ya fito daga Isa Baban Ali Direban J5 garejin Nando Kaduna da Haruna Muhammad Katsina suka ce iyaye da malamai gani da sauran dattawan anguwa a duk inda kuke ya kamata ku ƙara azama sosai wajen barwa yara kyakkyawar tarbiyya domin su taso a matsayin mutane na gari duba da ganin su ne za su iya zama shugabannin gobe sakon baban gida A Dogo Zurmi a jihar Zamfara yace harkar tsaro a karamar hukumar mata Zurmi a jihar Zamfara sai dai mu ci gaba da addu'a domin abin yaki cinyewa sai muna murna bako ya tafi ashe yana bayan gida da kayan shi muna roƙon Allah ya mana mafita ya kawo mana ƙarshen wannan masifa amin sakonmu na gaba ya fito daga Shehu Adamu Rajau yace hakika kamar jiya muka shigo wannan shekara ta 2022 gashi har tana yi mana bankwana to muna roƙon Allah ya sa shekarar 2023 za mu shige ta kasancewa sabuwa cikin dauke da farin ciki da walwala sakonmu na ƙarshe ya fito daga Aisha matar Usaini Dango ta Karasuwa tare da Meramu Autan mata daga jihar Yobe suka ce hakika zancen uwar gidan shugaba Buhari wato Hajiya Aisha wanda ta yi cewa ya kamata a dinga daukan mata a matsayin mataimakon gwamna a arewacin Najeriya wannan abu ne mai kyau ganin yadda mu mata muka fi wasu mazan tausayi da sanin ya kamata da yawan ƙuri'u kuma a kowace akwati da ƙarshe muna addu'ar Allah ya zaba mana shugabanni na gari amin to masu sauraron mu mun gode ku cigaba da aika mana da sakonnin ku
yanzu kuma ga labarai a takeice
to a takeice yau Litinin Iran ta ce ta aiwatar da hukuncin kisa na biyu kan wani fursuna da ke alaka da zanga-zangar da aka fara a kasar a watan Satumba kamfanin dallancin labaran Mizan da ke karkashin hukumar shari'a ta Iran ya ce an rataye Matriza Rashnabad a bainar jama'a yau din nan a birnin Mashhad ana zargin Rashnabad da daba wasu jami'an tsaro biyu ka a watan jiya a birnin wato a birnin Mashhad a da bangaren kuma ministocin harkokin wajen tarayyar Turai EU na duba yiwuwar kakabawa rashin sabbin takunkumi da karin kudade don taimakawa sojojin Ukraine a wani taro a yau Litinin yayin da Amurka ke yin alƙawarin ci gaba da tallafawa Ukraine din saboda har-haren da Rasha ke kaiwa kan muhimman ababen more rayuwa shirin na kungiyar EU da ake tattauna a Brussels zai samar da kusan dala biliyan 2.1 don samar da kudaden taimakawa Ukraine da makamai shugabannin kamfani da masana'antu sun bi sahun masu fafutuka da masu shiga tsakani da kasashe kusan 200 a wajen taron koli na Majalisar Dinkin Duniya na wannan wata a Montreal inda ake shawarwari kan yarjejeniyar kare muhalli ta duniya za ta iya haifar da tsauraran bukatu ga masana'antu bangarori da suka hada haɗa-haɗar ma'adinai da noma da man fetur da kuma kayan kwalliya ana duba su a tattaunawar ta CAP15 saboda tasirin da suke da shi ga lalata yanayi kuma za su iya gurɓata ƙasa ko gurɓataccen magudanar ruwa ko kuma masu gurɓata iska da ake shaƙa. Majalisar Dinkin Duniya ta ce sama da yara 11,000 ne aka kashe ko kuma suka jikkata a Yemen tun shekarar 2015 sanarwar da asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Dinkin Duniya UNICEF fitar ta ce adadin waɗanda suka mutu ya zarce haka inda kawai aka yi amfani da wasu abubuwan da Majalisar Dinkin Duniya ta tabbatar a cikin ƙididdigar da aka yi tun lokacin da kawancin Saudiya ke jagoranta suka shiga cikin rikicin. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce za a samar da kororon roba kyauta a cikin ɗakunan sayan magani daga duk wanda ya kai shekaru 25 daga shekara mai zuwa
sabon matakin ya zo ne yayin da adadin cututtukan da ake kamuwa da su ta hanyar jima'i da hawa farashin kayayyaki duka biyu ke faruwa a kasar ta Faransa.
Masu sauraro baki daya abinda ya sauka kenan a daidai wannan lokaci a shirin namu na yamma, sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya da daddare kenan Nijar kamar da Chadi za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin shi Sarfil Hashim Gumal da ita ne gabatarwa da kuma Julie Ladies Gracious sai injini mu ne Mahmud Lalo nake cewa mutara a shirin namu na daddare idan Allah ya kai mu.